إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبركة مدرساتي حدواء شمونا مسلاتي ميطانا البركة نانا إمام محمد ثاني بن عبد الله ليكي وانا أنبواء مي البركة وتوغيدا شمونا اللاينا أيكو سبريد cin wannan rana tana albarka na Alhamis wanda ta dace da 20 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiyya, wanda yau shi zai kama darasin mu na 25 kenan. Cin wannan lissafin tana albarka. A darasin da ya gabata mun tsaya hadisi na 22, wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi hadisi na 23. قال المصنف رحمه الله الحديث الثالث عشر عن عبد مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها حديثنا 23 دعك أشرك أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري شنا الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه الله تعالى يقاري داعك لشقالك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم بيتي الطهور إتاء الولاء شطر الإيمان واتو بنغريني نا صلى والحمد لله تملأ الميزان ويبوغ الله ويناتك ميزان أيت باو وسبحان الله والحمد لله أما فتن سبحان الله والحمد لله ركي ياتبسا قا الله ترمى يبوغ ريشي تملأني سنا سكاوا أو كوكو تملأ ما بين السماء والأرض سنا سكي كو سنا سكا أبين ديكي مكان سما لقصة والصلاة نور صلى حسكيتي قباوة والصدقة برهان صدقة قوة واتو هجاتي كوكو واتو حسكيني وين ديكي ببا gabawa wasabru biya'u haka na haƙuri shi ma haske ne tukakke wal qur'anu hujjatul laka al qur'ani hujja ce gare ka aw alayka ko ko hujja akan ka kullun na dukkanin mutane ya gudu suna wayar gari fa bai'un nafsa akwai mai sayar da ransa فمعتقها أقولك من أمتد إتها أو من بق أو مبقها كوك من هلك الدئتها رواه مسلم ما مسلم ليرى يرويتون الحديث ولا صحابي لأتي مسألكم يا أبو مالك وسأل حارث بن عاصم الأشعري الله تعالى قاري ذا الجريش يتي manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace at-tuhuru shatrul iman, ma'ana tsarki ko ku alwala shatrul iman shine rabin imani. Anan me yasa a fassara yace shine rabin sallah, naka ce ash-shatr ay an-nif, kace rabin abu ash-shatr to ana nufin nif rabin abu, kace manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa buhuru shatr al-iman, tsarki ko ku alwala rabin imani ce. Anan malamai sun magana cewa me ake nufi da al-iman anan, shin ma'anarsa ma'ana gamammiya ko kuma ma'ana keɓantacciya? An sani cewa sallah ɗaya daga cikin ayyuka ne na imani, ɗaya daga cikin ayyuka na imani, al-tasdiqu ala ma za imani al-abd, ayyukan da suke gaskata imanin bawa. To sai anan Manzon Sallama sai ya amfani da lafazin imani wanda ke kalma ce gamammiya, wato al-imani ya shafi sallah ɗin da ma abubuwan da suke ba sallah ba. To ke ma'aikin Allah saboda muhimmancin sallah, wani lokacin lafazin shari'a ana kiran sallah da al-iman saboda ita ce imanin a kan gaba bayan kalmar shahada ce ita ce sallah ɗin. Shi ta Allah ta'ala yake faɗa wa game da sallah ɗin ita wa ma kana Allahu yuhibbu al-imanakum, Allah ta'ala ba zai so zartar da imaninku ba, ana nufin ayi salatukum, Allah ta'ala ba zai so zartar da sallarku ba, saboda sallah imani. Isa malamai suka tafi akan ta, duk wanda baya sallah ya fita daga musulunci, ba musulmi bane ko da yana yin itirafi da shaidawa babu amoda cikin tilta sai Allah wa sallama dan aikin Allah ne, ba za a kira shi musulmi ko rabbi tsaye da sallah ba. Ina fata an fahimta, saboda Allah ta'ala ya ce ya kira sallah din da al-iman, amma kan Allah yuzu bi al-imanakum, Allah ta'ala ba zai furatar da mai imanakum, ana nufin salatakum. To gashi anan ma musulmi ya kira sallah da mai da al-iman shatrul iman, ita alwala rabi ce na imani, ba zai ce ya sallah ya alwala take zaman su rabin imani. Eh, duk mutumin da zai sallah an koya alwala ai yayi rabin aiki ko ta ce zai kabbara. Duk mutumin da ya zama to cewa ya samar da alwala da sharƙanta da kaza da kaza ya samar da ita, kaga ai yayi rabin aiki. Misali kamar yadda ake cewa wato ban sani ba rabin ilimi ce, ban sani ba rabin ilimi ce, kaga ban sani ba ko ka gano ba baka sani ba, ka gano ba baka san abu ba, ai an ji rabin tafiya. Abinda ya saura shi ne a san abu, amma mutumin da bai ma gano bai san abu ba, kaga akwai sauran jan aiki. Ina fata an fahimta wannan magana ce ta malamai da ke tabbatar da ita wannan ma'ana ɗin. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa walhamdulillah tamla'ul mizan, fadin alhamdulillah shi kuma yana cika mizanin bawa, ma'ana daga cikin alfaz da ake neman kusancin Allah subhanahu wa ta'ala da su, da kuma bawa yana da ka zaune a huce ba tare da wani aiki da zai jika ta jikinsa ba, ina zaune yana fada alhamdulillah alhamdulillah tsawon yini, wala Allah a shago kake zaune ko ku a ma gida kake ko a ofis ko ku tuki kake kana fadan alhamdulillah alhamdulillah, kuma ta Allah ke ta tana suka mizanin bawa nan da nan, sai mizanin ku cika da aiki, ana aunawa sai aka kai aika da yawa wanda ko alhamdulillah kake ambata. An fahimta wanda aka ce alhamdulillah wato dukkanin yabo, dukkanin almahami abubuwa na yabo, sifofi na yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mana kana kirari ga Ubangiji ne game da cewa Allah ta'ala shi yake da sifofi na yabo na kamala subhanahu wa ta'ala, kana tabbatar masa da abu shafi sifatul kamal subhanahu wa ta'ala. An fahimta alhamdulillah dukkanin dangin yabo da kuriya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, domin nan lamun da aka ce alhamdulillah tufidul ikhtisar, tana fa'idantar da keɓantuwar
dukkanin alhamd nan kuma al da aka ce alhamd listigran aljin dukkanin godiya dukkanin abin da yake yabo ne dukkanin su ko fi na kamala sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala an fahimta to mutum idan ya yi to fadar wannan yana kirari ga ubangijinsa to nan da nan mizanin ka zai fita ka kira aikata fi sa kore yaushe a kalla aka shar'anta mai kafara buɗe sallar kare ta alhamdulillah rabbil alamin ko da muhimmancin ta yabo ga Allah subhanahu wataala kaga alhamdulillah alhamdulillah fi sa mazar kana mai shar'anta a fadan alhamdulillah din a cikin kowane hali lokacin da ka samu farin ciki ka samu biyan bukata ka ce alhamdulillah lokacin ma da baka samu baka ce alhamdulillah in ka samu ka ce alhamdulillah ladhi bi ni'mati tatimmu salihat dukkanin yabo ya tabbata ga Allah wannan da ni'imomin sa ne wato ababe na gargaru suke cika an fahimta in ko baka samu ka ce alhamdulillah ala kulli hal dukkan yabo ya tabbata ga Allah a kowane hali banda ga game da kaddara Allah ta'ala ko da wani abu ya same ka mara kyau da ranka yayi ma kunci take ce alhamdulillah ala kulli hal nagode ubangiji ina yabo ga ubangiji subhanahu wa ta'ala abinda ya zartar hukuncin sa ne kaddara yake ba annan da ake ka sallama wa Allah ta'ala an fahimta wannan shine alhamdulillah tamla'ul mizan sai zaman to ko da a ce ka rafa wani abu in ka ambata alhamdulillah sai mizanin ka isuka da ladan ki da kuma samun dokaka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai manzon sallama yake cewa wa subhanallahi walhamdulillah tamla'an nan sai mai riwaya sai shakku an fahimta shin cewa akai subhanallahi walhamdulillah tamla'an ma baina as-sama'i wal ard ko ko cewa akai subhanallahi walhamdulillah tamla'u ma baina as-sama'i wal ard ya tore kiyaye magana manzo sallama ko ya mai riwaya in shakku to sai ya haka ita maganganun guda biyu cewa in ma wannan aka ce ko ko wannan aka ce ina fata an fahimta to dan haka manzo sallama wa ita cewa fadin subhanallahi walhamdulillah lokaci guda fadin haka wato tamla'u ma baina as-sama'i wal ard suna cika abinda yake tsakanin wato sassan sama tsakanin sama da ƙasa war kalimi san da yake tsakanin bandaurin ƙasa zuwa ga sama ka daya an fahimta wato ko cewa akai tsakanin bandaurin sama zuwa ga inda jirgi yake tikewa ai ka san nisan ya kai nisa an fahimta yau an kawo jirgi zaka iya fahimtar wannan cewa za ka hango wannan gajimarin da muke iya gani jirginku ya ratsa ciki yana tafiya ne tsakanin gajimare gajimaren ya koma shi ne a ƙasa ko kuma kuna tafiya tsakanin saman da gajimaren ina fata an fahimta wato haka sararin sama hana yake tsakanin sama da ƙasa wato gefen inda za a zuba ma lada na faɗin subhanallahi walhamdulillah shine gejin da yake tsakanin sama da ƙasa duka za su cika a cikin falla Allah subhanahu wa ta'ala da rahmatsa wato wannan ibadun ibadu ne na harshe fa da bawa yake ba a magana ibadar zuciya ko ibadar gabbai ka zauna harkanka yana motsa wannan kalmomin sauƙaƙa ga irin matsayin da zaka samu a wajen mahaliccinka kaga kenan ba mutum ya zauna ina ta maganganu wanda suke ya sassun maganganu ba marasa amfani nan so mutum ya kama harshen sa sai abin da ke zai zama masa alkhairi a rayuwarsa ta duniya ko ta lahira ya ishe shi zama lafiya a rayuwa ba sai an zauna ba sai an ji kanka ba sai an ji magana ka a awa da ake yana nan ai sun ɗazu na ji shiru a ko ba a ji harshen ka ba ka kai ka san me yake a gaban ka na ƙalubalen rayuwa to haɗuwa da ubangiji kullum ba wa idan ga halarto da wannan me zan yi in cika mizani na am kamar da in kana zaune a shago kana tsaya za ka fita a jihunka ko kana kasuwa ko kafin yamma ta a dawo gida to haka kake tunanin tun daga bullowa alfajir har zuwa faduwar rana daga faduwar rana har zuwa kulluwa al-fajr kin ga tarayya za ta kai mizani ne na layha da gaskiya wannan aikin an batan Allah akan halje ba sanda an san kana yi ba an fahimta ba shi wani ya san ma kana yi ba kana daga harshenka a cikin suwa kana amma sanar ba wanda ya san ma kake kana koyi aikinka domin kada ya mata shiga an fahimta to wanda a ce bana shagaltuwa da wannan abubuwan da rayuwar mu ta yi kyau da matsalolinmu da yawa sun kawo a cikin zamantakewar mu to sai manzo Allah sallama sai gangara zuwa ga ayyuka wanda suke na gabbai wanda an ga wannan aiki ne na ayyuka ne na harfi fara alhamdulillah subhanallah walhamdulillah wannan kafin wannan aka ce subhanallah akan me ma'ana subhanallah an fa za a ce tasbihi ko shi fadin tasbihi to me tasbihi barkake barkake Allah subhanahu wa ta'ala daga dukkanin tawaya da dattida bayan suka jingina masa dukkanin wata sifa wanda suke sadaqasu da aka jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala to kana karfafe shi an fahimta wai kana yi wa Allah ta'ala kirari game da abubuwan da aka jingina masa ya tsarkar gabarin su subhanallah 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 domin Allah subhanahu wa ta'ala da ya halitta bayi a cikin sa akwai wanda suke jingina masa dama haka ne akwai wanda suke jingina masa mata akwai wanda suke jingina masa tsofaffin da ba su kamace shi ba ana jingina masa to kana subhanallahi tasbihi kana tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala game da dukkanin wannan dattin da ake jingina masa an fahimta to wannan tasbihin da kake da kuma yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala game da sifofi na kamala da yake da su an fahimta to zai zama cewa wannan abin da kake yana suka ma mizanin ka ne zai suka ma abin da ke tsakanin wato sama da ƙasa a cikin falala Allah subhanahu wa ta'ala da rahmat ta gabari to to sai manzon sallama yake cewa wassalatu nur kaga bayan an gama da ayyuka na harshe sai aka manzon sallama yake cewa kuma sallah nurun haske ce sallah haske ce ga ma'abucinta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba dukkanin bayinsa wanda suke da numfashi da rai dama su samu kusanci zuwa ga Allah ta hanyar aikata ayyukan ba tunda kan ayyukan harshe din da na gabbai da na zuciya da shaurinsu wanda kaga mun sallar ake kiran sallah tare da muhimmancinta da cewa imani ce sai mutum yake cewa kuma haske ce bayan kasantuwar ta iya tana masa da imani tabbatuwar imani a cewa da mu'minin saboda yana tsaye da sallah to kuma sannan ita sallah haske ce dukkanin ta wanda ya kasantu da ita ko ya tsaye da ita me zai samu zai samu haske a cikin rayuwarsa ta duniya da ta lahira ya samu haske a cikin rayuwarsa haka nan ya zauna a cikin ɗakin sa kabari zai samu haske a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma zai samu hasken kabari daga cikin ayyuka da suke haskakawa bawa bakwancin sa akwai sallah aida sallah aida sallah musamman bayan ka tsaya da wajibi sannan kuma ka tsaya da nafil kullu musamman qiyamul layl lokacin da bayi suke kwanta suke bacci suke mun shari ka kuma ka tashi kana ta munajati kana wani aiki na musamman ba sallah ta wajibi kake ba a'a ta neman kusanci zuwa ga Allah kake wannan ta Allah ce kadai an fata kace ta Allah ce kadai kake wa a wannan yanayi ana cikin bacci ga ba wuta wal Allah ga sauro ka kuma ka dace kana ta kai kana ka gaya Allah an fata wannan abu ne wanda yake bi mai matsayi kware da ita daraja ce a wajen Allah subhanahu wataala da bayi suke samu an fahimta a daga sallah haske ce ga mu'minai haske ce ga mu'mini wanda fuska za ta yi haske zuciya za ta samu yalwa to kana ganin mu'mini zaka ce kai wannan ai na ga alamar menene mu'mini ne am saboda tsarkin da yake zuciyar sa yadda yake kiyamul layl yake abubuwa wanda suke na gargaru sai Allah ta'ala sai ya koya wannan hasken da yake zuciyar sa ana ganin nagari za a ce a kai wannan ana ga alamar nagari ne wannan mutumin banza ana gani Allah ya ban masa wannan duhun da yake zuciyarsa ana ba ta kai wannan daga ganin da ganin zalamuni wallahi ban gani shi ba ban tsuna shi ba ina ganin sa na fahimta wannan kazakar haka Allah yake adalcin sa in nagari ne a fuska za a bar wannan nagari ne kana zuwa guri ba a taka ma sai ga ana fahimta kai nagari ne in kuma mutum banza ne ana ganin da su ka wannan ai daman ai da ganin sa ai ba su ta tambaya ba ai zai aika wannan shine adalcin Allah ta'ala a cikin bayan sa wanda ga sallar garan a cikin daki kai ba wanda ya san me kai amma Allah ta'ala ya ban ma alkhairin ta a kan fuske kama ana gani kan fuske kama ana wannan adalcin Allah haka na in laifin in a cikin daki kake a cikin kuriya kake yi sai Allah ya bayyana a fuskar ka wannan dama ai mutumin banza ne ana gani za a karin sa wannan shine adalcin Allah to wannan kuma a wannan fa a duniya kake ne ina kuma ga lafiya a duniya kake nan Allah ta'ala yana nuna ga na gargara banza ina kuma ga lahira a ce ba za a yi misali ba ai ba zai duk abin da kai Allah ta'ala sai ya fito da shi ko a ina kai Allah ta'ala ya bayyana wa bai ya fa abin da ka aikata ga bidiya kai kai kaza kai kaza kai ka kowa san ba da bidiyar rayuwar ka Allah ya an haska wa mutane sun gani in kana koya kana cewa ba kai bane to za a zo bayyana mana mutanen da kake jin tsoron kansu sani to sai sun sani sai an bayyana musu cewa gashi wane ne yayi laifi shi yayi cewa na kaza yi sace wane kaza yi wane kaza shi aka ta laifi kaza da kake gujewa mutanen kansu san kai ne ka gudu ko ka koya kanka to Allah ya radu sai kuma amin amma fadiha amma tunan asiri isa ake ta da kunyar lahira gwamnati duniya to gwanda a duniya a yi kai istighfari kafin ka mutu Allah zai share ma wannan laifin ya yi an fahimta na wannan sanin ke cewa as-salatu nur ita salla haske ce an fahimta shi sa manzon sallama yake faɗa a cikin hadisi sahihi yake cewa zublat quratu aini fi as-salah an samu wato sanyin idariya na a cikin sha'anin sallah duk lokacin da yanayi ya shiga abin da musulmi ke samu nutsuwa da shi a cikin wannan rayuwar ta duniya shine ikabbar sallah yana kabbar sallah komai na damuwa ake yake manta da shi sallallahu alaihi wasallam komai na damuwa ya manta da shi an shiga kuma cikin sha'anin ubangiji da samun ganawa da shi amma kuma mu kuma aka ci ko lokacin da kabbar sallah ke din da zaka kuma matsaloli iri-iri na kasuwa da na gida da na rayuwa ita zantar da kai abubuwa ka aiwa da ma bari sai ya zo sallar ma zan je in sami kamar rashin mutunci aiwa na kaza 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 aiwa ai wannan da ya cinye min kudi na ma ai yanzu ne ma zan je a je a yi da za a yi sai ka kawolo mu abubuwa marasa kyau mama ita Allah sallallahu alaihi wasallam amma magana sallallahu lokacin da ya kabbara sallah yake manta da komai na duniya ya samu sanyin idaniya lokacin da yake sallah an fahimta sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi sa kike wa as-salatu nu sallah haske ce ha sallah haske ce sama sallan yake cewa wa sayyidina bilal an fahimta kamar da abu dawud ya rawaito yake ta ya bilal aqimi as-salah wa arihna biha bilal a tsaye wato ai kiran sallah a hutar shi da mu game da wannan shahadar rayuwa in abubuwa sai kunce sai ce bilal a kira sallah abu a kabara ai sallah ko amanta da wannan matsalolin na rayuwa da wahalalu da basir rai sallallahu alaihi wa sallam to musulmi nake cewa wasadaqatu burhan sadaka burhanu ita ma haske ce sadaka ita ma haske ce gaba haka ba sallah ba kadai an fahimta idan ka ce burhan me ma'anar burhan da aka ce burhan a shi ne tarkakin da yake biyo hasken rana yake tare da hasken rana to ne shine burhan a bisa asalin ma'ana ta lugha da kare ne aka sami a hujja an fahimta hujja ko dalili aka kira shi da burhan an bada saboda wa kamar da hasken rana yake shiryarwa zuwa ga abin da yake gaskiya ko ƙarya to haka na hujjarka sai suke nuna abin da yake akwai an fahimta to kana aka sa ake aka kirawo hujja da al-burhan ta qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku zo da hujjarku ku in gaskiya kuke to kana aka samar da wannan ma'ana ta burhan aka samu a tsawur dilali kenan an kuma yadda malaman lugha suke faɗa an samu ci gaba na dilalar ma'ana da asalin ma'anar kalma kaza ne sai ulum at-tadawul na kalmar da kuma lokaci zamani da yadda ake amfani da kalmar sai a ƙara mata wata ma'ana sai ta zama kaza an fahimta har ma'anar ta zo hannun yan falsafa da suka dauke ta da girma da girman ma'ana suna kiran ta aka ce al-burhan ana nufin wani abu wanda yake kaza yake fitar da wani abubuwa wanda suke masu nisa an fahimta dan haka ita sadaka idan muka dauke ta da ma'ana ta hujjar ma ta cewa ana nufin sadaqatul burhan sadaqa hujja ce to tana nuna hujja ce akan ingancin imanin bawa don mutum fa da ya mallaki kudin sa fa shi ya san yadda ya samu amma kuma sai ya bayar saboda Allah kaga yana nuna gaskiya ya yarda da Allah to ya yarda da Allah ya yarda zai dauki kudin sa da yawa ala ya samu an fahimta da kaisa tunda kan andala ko fituka har zuwa miliyan ta za ya bayar saboda Allah lalle kaga wannan akwai imani wannan hujja cewa akwai alamar imani ba alama ba akwai tabbacin imani zai wahala a rasa imani a zuciyar wannan ba Allah yace gashi na bayar saboda Allah ko da kin gidansa yace na baka saboda Allah ko na bayar ai wani abu na addini ko ya dauki mukullin mota yace ga wannan na bayar saboda Allah ko ya dauki wani abu da ya mallaka na dukiya yace gashi na bayar saboda Allah an koyi dinga daukan abinci yana ciyar da bayin Allah ko ya yi ne saboda Allah to inna ma nu'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura muna ce da ku ne saboda Allah ba ma buƙatar sakamako daga gare ku ko ku gode mana kawai mun ba ku ko ku gode ko ka ce an gode Allah saka a kai ko ku ka ce ko kai ka biyo ko na bar ko Allah ko nake kalla da wannan aikin alherin da nake sai kaga ba kowa ne yake wannan ba kun so da yawa in za a yi kyauta ko za a tsarka sai shedan sai dai babba in ba bai gode ba kai tsara in ba bai ce ya gode ba kai tsara gobe ka ba shi ha ba taya mutane ya kaɗauki abu ka ba su ko godiya ba za su yi ba Allah rabu da shi wannan karin ba za a ba shi ba ina ruwanka in dai ka ba saboda Allah ba ka buƙatar ku gode Allah kake buƙatar ku gode ma ba ibada kake ba sai wani ya gode ma ya gode ku bai gode kai dai kai ka san me kai kyau nan fahimta ka kawai da kai gaba da wannan shedan ne zai shigo ma ita domin ya hana ka ba aikin alherin da kake bari inda mutane ba sa godiya ko a mayan min da kaya ba zan bayar ba inda dai an ba su ba sa wa godiya kaga shi dan ya hana shi daga a hankali sai ya rike ma kofa alkhairi an fahimta to da haka ita sadaka daliri ce ta cewa wane ya yarda da lahira ya yarda akwai Allah ya yarda akwai hisabi cewa ya bayar zai dauka a can zai dauka a lahira ga wannan an bayar an fahimta ya kamata mu ƙara tarbiyyar da kanmu a game da harkar sadaka da kyauta da alheri a matsayin ka na wanda Allah ta'ala ya baka nauyin iyali da kaza ana koya yara ungo bayar ba je ka bawa abokananka je ka bawa makota dauki wannan ka je ka kai gidan suwa ne dauki shi je ka dauka ka kai gidan suwa ne wannan alheri ne babba wanda za ga rayuwar da aka yi shekarun baya rayuwar iyaye da kakanni za ga haka ake kowa ya san irin yadda aka yi tarbiyya a wannan lokacin dauke kai abokananka kai gidan kowa ne dauke kai kaza sai ka tashi da kanka baya to amma yanzu ku tarbiyyar ta mu ta zama sai a hankali an fahimta wanda za ka ga a Saudiya wanda a masallacin harami musamman za ka ga muzatti da ya'yan sa da jikokin su yara kanana in yamma ta yi misali a warko sirri ma ba zai sa yara kanana kamar wa'annan shi akwai su tafi gefen titi duk da suka ga wani bako ko ya turko hannunsa izo a wajen kakan ko wajen baban zai sha ruwa za a ɗauki abubuwa na alheri ko abinci ko kuɗi a ce kawai su tafi kan hanya dole su gani su bashi dan Allah ta yi wa yaran zai koyi ruwa ta yi zai koyi ruwa a rayuwa ai har ki koma ga Allah bai koyi ruwa yaro ma an kanna masa cewa kana da uzuri ba gurin da zaka je sai ka yaro kamar zai kuka cewa kamar ka bada masa kasa ido ba zaka ji wajen mahaifinsa ka sha ruwa ba sai da Allah gobe za ka zo gobaren Allah za ka zo wajen baban ka sha ruwa wannan kaga tarbiya ce ake koya tun kuma san alkhairi ba a nuna musu ruwa ba da kike 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 saka ba kowa ka ba kowa sai ya zo kaga tun yana yaro ake koya masa ruwa take oyoyi an yi sallama oyoyi ka kaga wannan tun yana yaro ka koya masa me abin da zai nan gaba ina samun dama ya shi kadai ko kujeran mulki ya samu ko kansila ya samu zai to mutane ruwa ne ga shi hakin su ne a hannun mai a hannun sa Allah ya bayar kuma sai ga cewa ai na sani din da ka bashi wata amana an ko da mu wannan ne a aji ya yi zalunci ya koyi ya danne ya tusa a sai saboda an koya masa a gida ne an fahimta dan haka a sadaka ko kyauta wato wa dalili ne akan ingancin imanin bawa ba kowa ne yake iya da'i talawarsa da dukiyarsa a yanzu ba wai ya samu lada a lahira sai mumini to wanda ya yarda akwai Allah to wanda ya yarda akwai Allah an fahimta Allah ta'ala ya ba mu ikon kwatanta da ka shi ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato yake cewa a gaba yake cewa wasabar biya shi ku haƙuri haske ne asabar biya un haƙuri haske ne da ake nufi da biya mun ce as-salatu nuru ko sallah haske ce ita sadaka ita ma haske ce ko saka ce haƙuri shi ma haske ne wannan abubuwa guda uku wani sanar da kira su dukkanin su haske ne amma akwai banci tsakanin an-nuru da al-burhan da kuma mai abuya shi an-nur haske shi ne mutlakin haske haske kowane iri haske abinda yake haske ne kullu ma yasduqu alayhi an-nur duk abinda yake haske yake iya wannan misali kamar hasken wannan fitilar ko hasken wannan fitilar ta kamar electric da muke gani kaga nuru haske ne an gane haske na kamar wannan yini in ya yayi ko wannan har izajan laha ko an ci ma haske ne hasken fitilar ko haske ne hasken kaza haske ne an fahimta to amma shi abiya haske ne wanda yake fike da mai zafi zafi haske ne wanda yake mai ƙarfi ƙarfin sa yana fitar da mai zafi zafi kamar hasken rana shi ne abiya an fahimta abiya an fahimta amma hasken wata ne ba abiya ba a kiransa da abiya shi sa Allah ta'ala yake cewa huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran Allah ta'ala shi ne ya sanya mai rana ta zama diya'an mai hasken da yake kunshe da zafi zafi wal qamara nuran wata kuma ya sanya ta a matsayin hasken tsagwaro ba zafi an fahimta sai ma ko sanyi sanyi ko domin shi ɗabi'a ta wata sanyi sanyi tare da kamar da masana suke faɗa suke cewa hasken wata ya tsaya dukkan ne daga rana ya aka shi haskensa babu wannan mai cikin abin da yake ɗauka babu zafin rana shi sai zai zama sanyi kaza a ce mutum ya kwana a tsakar gida lokacin wata mutum zai iya zazzaɓi ko mura ko wani abu a ce saboda ya kwana a cikin wata ne ya aka shi zaman cewa babu wannan zafin rana wannan hikima ce ta Allah hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala an fahimta amma shi burhani kamar da muka faɗa wato wannan tantsatsin da yake biyo hasken rana shine ne burhan an fahimta shi ma dai haske ne da yake ya samu asali daga hasken rana to shi sa Allah subhanahu wataala wato isiffanta shari'ar annabi Musa alayhi salam da abiya يكتب لقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الله تعالى يباوى موسى وهارون الفرقان دكومي wadiyaan da kuma wadiyaan haske hasken da yake mai ko dan nau'i na dan shidda ciki isa ga shari'a da mizan shari'a ta Annabi Musa da take akwai akwainta to dan haka manzon Allah yake cewa wasabur biya haƙuri mai biya haske ne me yasa manzon Allah ya alakanta ita wannan kalma ta as-sabr haƙuri da kuma biya hasken da yake akwai dan zafi zafi a ciki saboda ɗabi'a ta haƙuri lokacin da aka ce haƙuri akwai wani abu yanayi da zai dame ka za a ce ka yi haƙuri shi yasa ba a ce as-sabr nurun ba a haske ne amma hasken da mai akwai mai akwai zafi zafi a ciki an fahimta haske ne da yake dauke da zafi kamar da hasken rana yake kaga za a ga hasken amma mai za a ɗan yi gumigo haka ne kai ba kaga ka ce kai haƙuri za a ga gumi na karyo ma ko ta hada gumi kana gumi kana ta wani aiki haƙuri gumi kake an fahimta saboda yanayin abin yadda aka samu ta gano tsakanin yanayin hasken shi rana din da kuma hasken haƙurin da yake tattare da kai dole wannan haƙurin sai ka yi gumi da haka ne kamar da za ka yi gumi rana ta tashi kaga hasken kana amfani da shi amma gashi kana amfani da shi ga kuma gumi kana ɗiba ina fata an fahimta dan haka ladan haƙuri ba a samun sa dama sai an yi gumi shine abin da musulmi ke yi ladan haƙuri ba a samun sa sai an hada da yin gumi an fahimta domin shi ma'ana ta haƙuri hatta a lugha idan ka ce as-sabr shine wato al-hafsu ararai hana rai yi wa rai birki akan ta aiwatar da wani abu da yake mai sakamakon an bata wa rai an aikata mata wani abu ko ya ko rai ta ga wani abin da yake mai bata so to sai wannan damuwar ta motsa sai mutum ya dauki kokarin daukan mataki to zaka ce to ka hana kranka daukan wannan matakin ko kaga dole gumi ya karyo ko kamar da kana cikin ranar gumi zai karyo ma to wannan za ka samu hasken wannan haƙurin ne sakamakon gumi da zafi kamar da kake samun hasken rana sakamakon zafi rana din da ya taɓa da haka shi haƙuri kala uku ne akwai haƙuri akan ɗa'a ga Allah za ka hana kanka wani abu domin ka tsaye da ɗa'ar Allah an fahimta sannan akwai haƙuri akan ƙaddara Allah Allah ta'ala ya ƙaddarto ma wani abin da yake rai bai so ba ka ƙaddara za ka samu kaza ke kawai baka samu ba ko ka ƙaddara za ka je wata harka za ka je ka buga ta za ka ce ai wannan abin ai an daga sai da wata bakwai ma ba tabbas kaga za ka zo na cikin mai damuwa da sauran ko ka ƙaddara cewa zan iya samun riba ta kaza 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 ko na an fahimta da misalan irin wannan na haƙuri kaga haƙuri akan ƙaddara Allah subhanahu wataala sannan kuma akwai haƙuri game da wato abubuwa da suke na abin da Allah ta'ala ya hana ka hana ranka jewa abin da Allah ta'ala ya hana ka sai ka yi kanka birki tare da ranka yana sanye wannan abin ko ya zai ɗauki wannan abin ba kuma in ka ɗauka ba wanda zai hana ka a lokacin shakka su jaka tuna girman Allah ka hana ranka an fahimta kai mata birki kawai ka juya ta to wannan haƙurin da za ka yi wannan su ne haƙurka guda biyu a wadda guda uku ya zama to cewa haƙuri addini ya sha shi sa Allah ta'ala ke sami wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah ta'ala irin da rayuwar dan adam da baki daya da yake ciki saboda muhimmancin ka da kuma hatsarinta da shi dan adam din saka ce innal insana hakika wannan dan adam din yana cikin asara sai wanda yi wani sa ayyuka shine ba cikin asara shine amanu wa amil salih imani da aiki na gari da kuma me wasiya ka fara yakan ka wasiya da haƙuri ka dan uwanka mumini wasiya da haƙuri da game da wannan rayuwa kaddarori da Allah ta'ala zai kaddara a cikin rayuwar da kai ba ka so ba ka zo a ce yanzu me shekarunta da kake cinin kawo ta haka a samu ko a yanayin ci gaban rayuwa ko a bukata ko kaza ko ba haka tsara kai hakuri akan yadda Allah ta'ala ya ajiye wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr shi wasiya kan ko wasiya da abin da yake gaskiya ne ni ne bautawa Allah tauhidi imani da Allah duk shirkokin nan da ake a gari na zamani da na dabarun zamani ba duba kai waƙe-waƙe na shirkoki duka ga rubu da su ba kai an fahimta da kuma alaƙoƙi na shirka duk ba kai a ce akwai wani malami na mai gobe da nisa da mai da mai duba ka zuwa sannan kuma kai wa kanka wasiki da abin da ke hakuri ne haka ce hakuri ai hakuri da yake da alaka da ita rayuwar da aka rantsa a kanta ko aka rantsa da ita so almuhim as-sabr biya to sai manzon Allah yake cewa wal qur'anu hujjatun laka al qur'ani hujja ce gare ka hujja ce gare ka wajen tsaida mai abin da kuɗa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda yake a bayan ƙasa an fahimta Allah ta'ala yake masa hanjari al qur'ani ya ishe shi hujja akan ibautawa Allah ta'ala ya imani da Allah duk wanda yake buƙatar wata hujja a game da addini da abin da take sanin Qur'ani ya ishe ga hujja amma dan adam ko fa shedan ba zai ba dan adam ya zauna lafiya ba duk ayyuka na da'a zaga al-Qur'ani ya dunkule hanyoyin da za a haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala lafiya kino hujjatul laka aw alayka ko ko Qur'ani ya zama hujja a kanka in baka yi aiki da shi ba sai zama hujja a kanka yadda dama Allah ta'ala yake ma hanzari duka al'umma da suke bayan kasa Allah ta'ala yake musu hanzari da saukar da alqur'ani hanzari shine ba wani littafi da zai zo bayan alqur'ani babu ko wani manzo da zai zo da wani bayani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam dan alqur'ani sai zama to hujja gare ka ko a kanka kaga mutum bai da udurin cewa ai zamanin wannan annabin ya wuce ne muna jiran wani annabin ya zo da wata shari'a ba ka da wannan hanzalin duk wanda bai bi shari'a da Allah ta'ala ba manzon sallallahu alaihi wasallam ba to bai da hujja a gaban Allah domin Allah ta'ala a wajen sa manzon sallallahu alaihi wasallam kadai ya sani da sakon da Allah ta'ala ya kushe shi to haka hujja ne gare ka ko a kanka in ka bi Allah Qur'ani ya zama hujja gare ka in ka bijirewa Allah ta'ala ko da kana da awar bin Allah din amma ba da zaka bi Allah ba da shari'ar da Allah ta'ala ya koma zai sallama ba to Qur'ani ya zama hujja a kanka ko da kana ganin abin da ka kirkiro mai kyau ne to Qur'ani ya zama hujja a kanka kenan domin wannan shari'a ba ta zo a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da kake ganin shari'a ne zaka yi to ai bai zo a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta ya zama shari'a sai kuma Qur'ani ya tsina ya zama hujja a kanka kenan don baka aiki da Qur'anin ba domin duk mutumin da ya ajje shiriyar da Allah ta'ala ya saukar ya aika da san zuciyarsa to daman ya ajje wani abin da Allah ta'ala ya saukar ne sai ya aika da san zuciyarsa duk wani abin da aka ce wannan bid'a ne to an ajje sunna umarnin Allah ne sai aka bi san zuciya duk abin da yake abudanin suke kirkiro kansu suke yi da sunan da'a ga Allah bin Allah to akwai abin da yake na Allah da manzansa din ne suka ajje suka ga gana siyasi musu haka wannan zai zama to alqur'ani hujja a kanka kenan domin Allah da qur'ani zai ma shari'a da hadisan musulmi zai ma shari'a ba da wani ra'ayinka ko tunaninka ba Allah ta'ala bai sanya tunani ko ra'ayin wani zama shine za a yi hisabi a kansa me za a yi ma hisabi a kai abinda musulma aka aiko shi shine abinda za a yi bayan hisabi shine ko qur'ani hujja ne a gare ka ko a kanka kowa sai ya duba ya kowa sai duba da shiga rayuwa ya rayuwa ta take tana rayuwa tana gudana ne karkashin me wato alqur'anu hujjatun laka ko ko tana gudana ne a karkashin wa hujjatun alayka hujja a kanka an fahimta kowa sai duba ya kowa sai ba kansa ba kai shine hasibu anfusakum qabla an tuhasab waznu amalakum qabla an tuzan wadku auna ayyukanku yakan ku hisabi kafin ai muku hisabi sannan ko me ku auna ayyukanku a sakamakon alqur'ani da sunna kafin me ku a zo a ai zaman to cewa auna muku a ga ya ya matsayin abin da Allah ta'ala ne ya ya aiku ko a kabari ana ta fakka za a ce ma ka kulu fi hadal abu me za ka ce gaba da wannan bawa za ka tambaye ka manzalar sallallahu alaihi wasallam me za ka ce game da shi kawai an fahimta mumini kamar da hadisi ya nuna zai ce nayi imani da shi nayi bi shi nayi ta nayi ta amma ka ce amma bil murtab kuma mutumin da yake cikin rai ko kwanto lokacin yabo abinda Allah ya ce lokacin ya saba lokacin ya sunna lokacin ya bid'a ina aikata abinda ya ga dama kawai addini kawai ya dauke shi ta more ko da bal i buga shi da ya ga dama to zai dinga la adri ita wayo ban sani ba domin Allah ba zai wafakar da shi ba uwar bai sanya alƙiblar rayuwarsa ba ina don sa me yasa kafa insa matsuwar bai rayu a haka to wallahi sai dai ita inda a kabari ba zai iya ba da haka domin ka hada musulma da wani ka yi wa annabi kishiya kamar da yake haramun cewa Allah ta'ala kishiya haka musulma ba ya maka kishiya shiriyar ta kadai ake ba a maka kishiya kace ai ba ga shiriyar ma ajin Allah ga shiriyar wai to shi wannan waye shi a cikin annabawa yake shine adabin karshen zamani bayan tafiya manzo sallama shine zai zama to kaga zaka ce ba haka ba to dan me zaka yi da matsayin a tare da manzo sallama an fahimta zaka alqur'ani ya zama to hujja gare ka ko a kanka kawai shine ma auren ba na uku hujja gare ka in ka bi Allah ko bin Allah da manzansa kamar yadda yanzu wanda suke bin masihiyya am christianity duk hujja cewa suna bin annabi isa ne suna bautar Allah ai Allah suke wannan abin ba zai musu amfani ba duk da dawa Allah cewa wallahi ba zai musu amfani ko da aka ba mu kirkan da yanzu a itikadin sa Isa ba dan Allah bane matsawar zai aiki da shiriyar da take hannun Isa ba mu ni bane kuma Allah baya son wannan aikin nasa tare da cewa Allah ne ya saukar da shiriyar Isa ko haka ne to in yake zai aiki da shiriyar Isa yanzu Allah baya so kuma in yayi ya aikata zunubi ya aikata ne daidai yake da wanda bai ba bal ma za ka iya cewa in akwai at-tafadul abin da ya fi shine shi da idan to cewa ya aje shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki da wata shiriyar ya fule domin ya san gaskiya ne ta in za a masa azaba ta masa azaba ne ki biyu a wanda bai sani ba kowa bai sani ba amma wanda ya sani ya take ya aiki da wani abu to lai ki biyu wala kalla abin da shi sa wanda idan to cewa kizamantocewa yake bin addinin wannan annabi assalamu alaikum sallama to Allah ta'ala zai baki menene lada guda biyu za a ninka masa an fa saboda me bil aqti wa in ya take sani ya aka da san zuciya za a ninka masa ne azaba biyu saboda ya san gaske ya take ya san ta abu ta ilimi da gangan ya san wannan abun musulmi ne yazo da shi sunna ne a aikata sai yi sai ya take sani ita ai bari abinda wani yazo da shi yana da kyau shi ma wai shi yana da kyau ya da adam abin da musulmi yazo da shi yana da kyau amma na wani shi ma yana da kyau bari ya aikata ai salatun wani ya fito zikirin wani ya fito kaza da wani bari ya aikata to sai ka ina so yin ma aikin Allah sallallahu alaihi wasallam din da ake da wata ma mai zuciya ta tare ku zuciya ba da bana ganin komai sai ma aiki to ina wannan shiga a tunda kana ganin wani da aikin wani ai da waka ta ƙarya ce kiyar haka alqur'ani hujja ce gare ka ko akan to wannan fara kita kullun nasi ya fi dukkanin mutane an fahimta suna waye gari dukkanin mutane suna waye gari an fahimta ko fa bai'u nafsa akwai wanda yake menene zai sai da ransa wa Allah ta'ala zai sai da ransa wa Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar da'a gare shi an fahimta akwai wanda zai yantar da kansa daga mai bautar san zuciya bautar rashin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yantar da ita mai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ta samu kamala cikin da'a ga Allah shi sa wata magana ɗaya daga cikin malamai yake cewa تمام العبودية تمام الحرية لو كنت دباوة إذا بيبا يكنس دباو ترى الله تو أدير لو كنت نية سامو وكنس كتشن أنشي دباو دا أنتاوة مثلا يقول أنفا ينسى تمام العبودية تمام الحرية مثلا دا إتكرا يوسى دا ناب القلوب دا قيام الليل دا كراتن على القرآن دا استغفاري دا صلاة النبي to shi wannan mutane suna rabga baya da makansa ko kin ibada baya hutu to wannan shine hutun wannan shine intuwa daga san zuciya daga mada mai aka ce an baka sharar masallaci mai zaka ta kasuwa eh kuma ita ba zai sharar masallaci zai je ta kasuwa kaga wannan bautar zai je bauta kasuwa ba zai bauta Allah zai je bautar kasuwa ina fata an fahimta data lokacin da ka samu kanka dama da bautar Allah da yawa wani awa ɗaya samu kansa a rayuwa a cikin tsawon yini zai bautar Allah wani awa biyu wani zai da nijiyar zan baya to wannan mai awa biyar din ya cika samun yanci an fahimta ya cika samun yanci da walwala da kwanciyar hankali an fahimta na aumu bikuha ko ku zamanto cewa a idan to ya halakar da ita na fa mun bi kuwa ai fa mun huli kuwa akwai kuma mai halakar da ran nasa zai halakar da rai zai halakar da ita mai wajen dilmiya cikin sabon Allah wani da kaya tashi daga safe zai je ibada hanya da'a ga Allah kalogin enta kansa daga mai bautar wani Allah zuwa bautar Allah ta'ala wani kuma daga safiya zai halaka tunda ka safiya farasta ce zai halakar da kansa har zuwa dare menene ya riga ya halakar da kansa ga baki da a cikin wannan yin wata safiyarsa ba safiya bane ba ce ta alkhairi ne kuma safiyarsa kanta ta alkhairi ina waye gari imma wannan imma wannan imma ka enta da ranka ko kuma mai ka halakar da ita ka bautar da ita a bisa san zuciyarka ko san zuciyar wani an fahimta amma abin da zai zartar da kai game da wannan shine ka yantar da kanka ka saida ranka akan da'a ga Allah subhanahu wataala an fahimta tunda ka san kullu al-fujr amma baka kiyamul layl ba da kullu al-fujr wannan yinin wa kafara raya shi da ambaton Allah ne kai sallar asuba a cikin jin dan tasbih da ake bayan asba ka zauna kai abubuwa da ake na ambatan Allah da kaza zama to cewa kai wuce ka ka fara bude yinin kai da alkhairi haka tsawon yinin ka sai zama ka dinga kula da wannan kai da duk abin da ke babu alheri ba da ga Allah bace to ba za ka yi ba haka aka sai ga rayuwarka ta yi albarka an fahimta na'am Allah ta'ala ya samu dace dan haka wannan hadisi cike yake da zarafuka da yawa kware-kware da gaske wannan hadisi yana cike da wato zarafuka masu tarin mahimmanci manzo Allah salama ya tattare ayyuka wanda suke na gaban nan guda uku abu na farko bauta ta abin shafi harshe an yi magana a kanta a wannan hadisi sannan bauta ta gabbai an fahimta an yi magana a kanta a wannan hadisi bauta ta harshe shine fadin alhamdulillah subhanallah walhamdulillah an fahimta sai aka shiga magana game da aiki na gabbai da ake gani ko irin su sallah su sadaka a saka shi kuma a magana game da ayyukan zuciya kama daga abin shafa hakuri ko as-sabru biya wannan as-sabra ka cikin a'mari qulub ayyukan da zukata ne suke yi duk da cewa hakuri yana da alaka da ayyukan gabbai akwai ayyukan gabban da suna da alaka da mai gabbai din asalin su zuciya ne kuma suna tasiri akan zafi hakuri ne shi sa a cikin wannan hakuri din aka ce wato abu ta adamu tasaqqi bil maqdur ko malamai suke bada misali game da wannan cewa rashin wato kusata yin fushi game da abin da Allah ta'ala ya kaddara maka wanda yake ba shi kake so ba malamai suke bada misalin cewa kamar wato ka shaqqul juyub kamar kike ta tafi wani abu sai ka same shi sai ya hau buke buke da make make ta ayi rike shi kaga malamai suna bada misali na irin wannan da yake nuna cewa hakuri wani da alaka da hata gaba din ma amma asali da zuciya yake wani sai ayi rike shi kowa ya musiba ta samu ya dinga bulari ya tuka unguwa wani abin da in ka ji sai ka ga cewa wannan kuma akwai raunin hankali a cikin idan abu ya faru mutum ba zai koma ga Allah ba mun fahimta an mutum wanda samu su a fara suna Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa la hawla wa la quwwata illa billah lokacin da kai wannan sai ga mutum ta fara korar shedan daga cikin wannan matsalar ta same ka kuma sannan ka mika lamarinka zuwa ga Allah kaga sai Allah ta'ala sai ya shiga lamarinka ma lokacin da wani abu ya same ka na kalubale ka fara ihu kana wannan kana kira shi dan shedan to sai kare anjila ta zuwa ga halakar da an fa inda zamanin shi dan adam lokacin da abu ya same shi in bai koma ga Allah ba to ya fara bude kansa kofar shedan ke in ka tuno Allah subhanahu ta'ala sai koi kokari ka samu kanka control nutsuwa komai jin bala'in da ya samu ka in a tsaye kake ka zauna an fa inda za kake ka zauna ka fara tuno ni'imomin Allah ta'ala da ya a gare ka da kuma girman kudurarsa cewa ba abin da ya gare shi kuma sannan Allah ta'ala baya kadarto bawa jaraba da take domin waye halakar da shi ya tabar da shi a ya fito to ma jarabawa ne domin iga ya zakai za ka koma zuwa gare shi ko ba za ka manta shi a matsayin sa na mai kowa mai komai ko shi dai yana kawai amma kawai Allah kai kawo da kawai Allah bai gata ta ka ba bai kaddara ka ba da ya baka da ya kaddaro ma wannan abun to shedan shike na sai halakan ka amma ka tunu da girman Allah da kudurar ka cewa wannan abun ya je ku ya kaddara ma ne domin ya ga imanin ka zama in ba imani wato Allah ta'ala yana daraba babayi ne ala qadr imani daraba tana zuwa ne gurgurin imani sama sana ke cewa ashhadu an nafi bala'an al-anbiya kuma al-amsal fal-amsal mafiya shiga tsananin zarabar rayuwa su ne annabawa sai wanda suke biyo sa imani haka har ruwa ga wanda yake ma kai gashi nan ne wani da ake za a jarabe shi da abin da aka jarabe ka sai ya rasa imaninsa shi sai a man jaraba ka sauka kuma a baka babban domin an san kai imaninka ba irin nasa ba sai zama to ladan kuma dole in fitinansa har ma koma a wajen Allah ta'ala wani an hana shi sai ya kafirce wa Allah to bara a bashi kai kuma sai a hana ka an san za ka koma zuwa ga Allah kai da man zaɓaɓɓe ne a wajen Allah ta'ala an fahimta so haƙuri yana da darajoji da al'amura da yawa haka na godiya abu ta baiwa da Allah ta'ala ya bayar akan abin da Allah ta'ala ya bayar kuma tana darajojinta da matsayinta wanda Allah ta'ala ya samu ka samu wata gaba akan wannan sai mu yi bayani da ya kamata insha Allah ta'ala sani ba ina kai lokaci ya wannan ko na so a ce mun shiga hadisi na gaba ma mu tsaya a haka da insha Allah ta'ala na ta'ala ya kai mu sati mai zuwa sai mu shiga hadisi na gaba insha Allah ta'ala kana akwai tambaya muka yi sallah sai mu sun